This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To sashen Hausa da murya Amurka ne a birnin Washington DC yake muku marhaba lalle a shirin sanar da asariya kan mitoci 22 da 25. Masu jimma a jamhuriyar Niger suna jimmu kai tsaye ta gidajen rediyon suna amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalo da kuma niya birnin Kwani. Masu kwamfuta kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a mun ji dadi da kuka samu damar cakko mitocin Ali Mustafa Sokoto ne tare da Juma Ali a nan daki mun watsa muku shirye-shirye da ke Washington DC. To kafin mu ji nesa ga kanin labaranmu.
Prime Minister Faransa ya yi kashedin cewa Faransa ta tsumayi karin hare-haren ta'addanci. Ministan harkokin wajen Iran ya ce akwai yiwuwar kulle yarjejeniya akan shirin nuclear kasarsa idan ɗaya bangaren ya yi abin da ya kamata. Sannan kuma kasar Girka ta ce ‘yan kasar su ne za su yanke shawara akan ko kasar ta karbi bashin ceto ko kuma a'a.
To kanin labarin kenan, bayan kun gama jin labaran, tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gowon ya bayyana matsayinsa game da batun tallafin man fetur a Najeriya.
Ya kamata wata bisa gaskiya yana a zo a cire shi.
Sannan za mu ji matsayar da kwamitin sulhunta rikicin ya majalisar dokokin tarayya na Najeriya ya cimma kan damban da ya kauri a majalisar.
Abun kunya ne shugabanni a ƙasa su dinga doke-doke a idan talakan da suke shugabanta.
Sannan muna da nasiha Ramadan daga wani shehu malami na Abuja da kuma shirin amsoshin tambayoyin ku wanda a yau zai ba mu ƙarin haske akan ko
wace ƙasa ce a duniyar nan aka fi ɗaukar awoyi masu yawa da azumi kafin shan ruwa?
To duk wannan za su zo muku bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Yau Asabar, Prime Minister Faransa Manuel Valls ya yi kashedin cewa Faransa ta tsumayi ƙarin hare-haren ta'addanci bayan hare-haren ta'addanci guda uku da aka kai Juma'a. Wato jiya Juma'a a Faransa da kasar Tunisia da kuma Kuwait. Manuel Valls ya ce tambayar ba shin za a kawo wani harin ba ne, to amma yaushe ne za a kai harin. Shugabannin kasashen duniya sun yi Allah wadai da hare-haren da aka kai nahiyoyi guda uku a jiya Juma'a da ya kashe mutane da dama cikin 'yan sa'o'i. Fadar shugaban Amurka ta White House ta nuna takaicinta, tun da farko jiya Juma'a 'yan bindiga suka kutsa wani otal a garin Suse na kasar Tunisia suka kashe mutane 30, yawancin waɗanda aka kashen turawan Ingila ne masu yawon bude ido. Prime Minister Tunisia Habib Esid ya ce zai rufe dukkan masallatan da ba su ƙarƙashin ikon ma'aikatar harkokin addini na ƙasar. A ƙasar Kuwait kuma wani mai harin ƙunar baƙin wake ne ya tarwatsa kansa cikin wani masallacin 'yan Shia da ke dankare da mutane ya kashe mutane 20. Sa'annan kuma a can ƙasar Faransa wasu maharan ne suka afkawa wani kamfanin gas da cibiyarsa kenan Amurka da mota, sa'annan suka fulla kawunan 'yan kasuwa guda uku. 'Yan kwana-kwana ne suka samu nasarar damƙe Yasin Salhi wanda ake zargin da laifin aikata wannan ɗanyen aikin a jiya Juma'a. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ce Yasin ɗan shekara 35 ne kuma yana da mata da 'ya'ya uku. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce tilas a gaggauta hukunta waɗanda ke da alhakin aikata wannan ɗanyen aikin. Mayakan kuda sun samu nasarar fatattakar mayakan ƙungiyar Islamic State daga birnin Kobani da ke kan iyakar Siriya, kwanaki biyu bayan da 'yan jihadin suka mamaye birane da dama, kamar yadda wata ƙungiyar ƙasar Siriya da masu gwagwarmaya suka bayyana. Aƙalla farar hula 174 ne aka kashe a rikicin tun lokacin da mayakan ISIS suka kutsa birnin a ranar Alhamis. Kamfanin dillancin labarun Associated Press ya ba da labarin cewa yanzu haka mayakan Kurdawa suna farautar mayakan ISIS da kila sun ɓoye a garin na Kobani. Wani ɗan jarida a garin mai suna Ruth Muhammad Amin ya ce dukkan garin na Kobani yana hannun mayakan Kurdawa. A farkon wannan shekarar ne mayakan Kurdawa tare da taimakon hare-haren jiragen saman yakin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka suka kwace garin na Kobani da ke kusa da kan iyakar kasar Turkiya. Kuma tun lokacin ne suka kwace garuruwan kan iyaka da suke hannun ƴan ISIS din. Ministan harkokin wajen Iran Mohammad Javad Zarif ya fadawa kamfanin dillancin labarun kasarsa kwanaki kafin wa'adin cimma yarjejeniya akan shirin nuclear Iran ya cika cewa akwai yiwuwar a kulle yarjejeniyar idan ɗaya ɓangaren ya nuna sanin ya kamata. Yau Asabar Mohammad Javad Zarif ya yi wannan furucin. Ya ce idan ɗaya ɓangaren ya ɗauki matakan da suka kamata kuma bai gabatar da buƙatun wuce makiɗi da rawa ba, ya ce ko shakka babu za su kulle yarjejeniyar da za ta amfani dukkan ɓangarorin. Mr. Zarif ya yi wannan furucin ne jim kaɗan kafin su yi wata ganawa da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a birnin Vienna. Wani babban jami'in diplomasiyyar ƙasashen yammacin duniya ya ce har yanzu akwai saɓani akan muhimman batutuwa a yayin da Iran ɗin da giggan ƙasashen duniya suke ƙoƙarin cimma yarjejeniya kafin wa'adin ranar 30 ga wannan wata na Yuni da suka tsayar. Jami'in jakadancin ya ce tilas cikin 'yan kwanaki masu zuwa a daddali akan batutuwa masu wuya, ciki har da batun barin inspektocin Majalisar Ɗinkin Duniya su samu zarafin binciken masana'antun Iran da rashin ɓoye-ɓoye da kuma batun takunkumin da aka azawa Iran. Shi wannan jami'in diplomasiyyar ya zanta da 'yan jarida ne a birnin Vienna bisa sharaɗin cewa a saka sunansa, inda shawarwarin da ake tsakanin jami'ai daga Iran da Amurka da Birtaniya da Faransa da Jamus da China da kuma Rasha ke shiga mataki na ƙarshe. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin kuɗin ƙasashen Turai suna yin wani taron gaggawa yau Asabar bayan da ƙasar Girka ta ce za ta sa a yi zaɓen jin ra'ayi ko kuma na raba gardama akan sakamakon tattaunawa da aka yi na bashin ceton ƙasar. A yayin da yake zanta da 'yan jarida kafin taron a birnin Brussels ƙasar Belgium, shugaban Eurozone ya ce shawarar da Girka ta yanke bai dace ba. Shi ma ministan harkokin wajen Jamus furuci makamancin na shugaban Euro ɗin ya yi, ya ce bisa fahimtarsa gwamnatin Girka ita ta kawo ƙarshen tattaunawa da ake yi. Prime Minister Girka Alexis Tsipras ya samu kyakkyawar tarbo a Majalisar Dokokin Girkan a yau Asabar, wadda ke zama domin tattauna buƙatar gwamnati na yin ƙuri'a jin ra'ayi. Wani lokaci a yau Asabar ake sa ran majalisar za ta jefa ƙuri'a kan wannan batu. Jiya Juma'a Mr. Tsipras ya ba da wannan sanarwa a wani jawabi da ya gabatar ta gidan talabijin na ƙasar. Ya ce tilas 'yan ƙasar su ne za su yanke hukunci a zaben jin ra'ayi da za a yi ba tare da ci da ceto ba. Prime Minister ya ce a ranar 5 ga watan Yuli idan Allah ya kai mu za a jefa ƙuri'ar raba gardama. Prime Minister ya yi wannan kiran ne sa'o'i bayan da shawarwari na baya-bayan nan da masu bashi na ƙasashen Turai da asusun IMF suka kasa cimma yarjejeniya. Ƙasar Girka dai tana buƙatar bashin dala biliyan 8 na kuɗin ceton tattalin arziki daga ƙungiyar ƙasashen Turai domin ta samu zarafin biyan kusan dala biliyan 2 ga asusun IMF kafin ranar Talata mai zuwa.
Jami'ai da ta kawo muku labaran duniya daga Washington. To, bari mu je ga rahotanninmu da hirarrakinmu. Wai gaskiya ne tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan ya taɓa cewa shi a lokacin mulkinsa ba wai kuɗi ba ne matsalar Najeriya, kashe kuɗi ne matsalar. Wannan na cikin abubuwa da dama da muka taɓo a hirar da na yi da shi a can Najeriya, inda na tambayi ra'ayinsa kuma a kan maganar cire tallafin man fetur.
Ya kamata watakila bisa gaskiya yana a zo a cire shi. In an cire shi, irin zamban da ake samu a kai watakila zai fidda. Saboda mu ga kowane idan gaskiya ne za mu iya biyan ko da menene. ya kamata ina abiya kan gaskiya
kasan ka tattalin arziki Najeriya al misali lokacin da kake mulki wasu na cewa General Gowon ya ce matsalar Najeriya ya za ta kashe kuɗi ne ba wai kuɗi bane a wancan lokaci wai kamata ba magana nan kuwa cewa kuɗi yawa Najeriya yawa a wancan lokaci kashe su ne matsala ba samun su ba
well amma abinda su suke wasu yan jarida suke fadi wato cewa muna nan muna banna da kuɗi ne kawai amma bisa gaskiya nace yes muna da kuɗi amma ba wai kuɗin da ake da shi ba wani irin amfani ne za a yi da kuɗin saboda a gyara sha'anin tattalin arzikin ƙasa da kuma jin daɗin biyan bukatar jama'a waɗanda suka taimake mu saboda a riƙe ƙasar nan daidai yadda ya kamata.
Ƙasar nan tana da
haka ina ne wannan lalle kam ya kamata a duba wannan zancen shi da ake kiran shi
tallafi.
Tallafi ne ko?
Tallafi.
Tallafin mai. To ya kamata a duba wannan a gane. Wataƙila in an cire shi wataƙila za mu san kuma duk abinda wannan ya kamata za a biya. Okay, shi ne jama'a za su biya. Amma za a ɗauke zamba. Zamban da su waɗanda suke da kawo mana man daga ƙasar waje.
Ranka dai
idan da a ce lokaci na idan da a ce ba don na ce su manyan kamfanin kamar su Shell da su BP da su Mobil da shauransu muka ce a kada su yi wannan a bar ma ƴan ƙasa su yi. Idan da a ce na bar su kuma mu ce a ce su ƴan ƙasa su ma su yi nasu watakila za mu rika samun gaskiya a cikin wannan abin da ake ci.
Ranka dai ana cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa Afirka arziki a cikin Afirka amma ba ganin arzikin a gurin talakawa me yasa
ba ganin arziki
ba gani a jiki mutane suna cikin wahala
don Allah kada a rika wannan faɗi ne dai ake saboda dai a ɓata ma Najeriya suna yana mutane suna amfana kan yadda abubuwa suke tafiya amma akwai rashin aiki ƴan samari da shauransu wannan a wani ƙasa ne ba su da wannan wahala ko Amerika din ma ba su da wannan wahala din ko muna gani a television ko yaushe da CNN da shauransu
General Yakubu Gowon kenan tsohon shugaban Najeriya. To ga alama har yanzu fa tana ƙasa tana dabowa kokarin sulhunta rikicin zaben shugabannin manyan majalisun dokokin Najeriya wanda a kansa aka kafa committee amma har yanzu bai iya samu ba hanyar maslaha ba abin da ke ci gaba kuma da fasata ƴan Najeriya ga Mahmud.
Rahotanni sun ce a zaman da ya je Juma'a an samu rabuwar kai a tsakanin mambobin committee dangane da wannan batu don haka ne ma taron ya tashi ba tare da cimma matsaya ba. Wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayi game da wannan takaddama ta shugabanci da ke wakana a majalisar dokokin ta Najeriya.
Sunana Magaji Abdullahi Ali, kowane kasuwar bukata suke yi. Banda haka ai dan talaka suke bai kamata su zo suna kace na ce ba. Ya kamata a ce sun tsaya sun duba sun bi ra'ayin talaka abin da suka tura su.
Sunana Ibrahim Hamisu Rimi. To ni abin da zan ce sai mu musu addu'a. Allah ya sa su gane su daina domin abun kunya ne shugabanni a ƙasa su dinga doke-doke a idan talakan da suke shugabanta. Gaskiya wannan abin takaici ne.
Sunana Musa Audu Tela. Gaskiya magana sun yi son kansu. Ya kamata ce doka idan aka ce jami'a su za su kawo na mutane. Abu da ya kamata yi kenan.
Sunana Sani Ibrahim Yusuf. Kamar mutanen da aka ce suna doka ya zamanto kuma su ne masu karya doka. Ai wannan abun kunya ne a gurinsu a ce a shugabanni irinsu a ji su duniya an ce majalisar Najeriya ana dambe. A gaskiya wannan abun kunya ne a tare da su.
A yanka duba majalisa din ma ni na gan ce ba to ba. Ai gaskiya ba su cece ta ba ni ce ba su cece ta ba saboda ya kamata mu samu cin gaba na Najeriya.
ce dai wasu daga cikin ƴan majalisar dattawan Najeriya dake kira ga jam'iyyar da cewa lalle ne ta dauki matakin ladabtarwa akan duk wanda ya muzanta umarninta. Sanata Barau Jibrin dan majalisar dattawan Najeriya ne daga jihar Kano.
Dama duk da nawa sa ci dushe tafiya duk wanda ya anta fati ya abin da jam'iyya misali kamar zaben da aka yi watan kara aka ce ga abin da za a yi waɗanda suka yi wani abu safanin wannan akwai abin da aka tare da musu na hukunci a cikin wato tsarin mulkin jam'iyya to amma ba dauka ba to dole ne a da kan wannan a yi hukunci akan wannan a kira su a yi hukunta su a sake dan akan wannan su ma a sake hukunta su.
Sanata Barau Jibrin kenan dan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To gaishe ka Mahmud. To yanzu karfe 11 da kwata na safe fa a sashen wasan murya Amurka a birnin Washington. Wakam a wace ƙasa ce ake fin dadewa kafin a bude baki a zaman nan na bana? To shirin amsoshin tambayoyin ku yana tafi amma bari mu fara da nasiha Ramadan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Wato muhimmanci ko kuma dalilin azumin watan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya fadi a cikin sura ta biyu a cikin Alkur'ani, wato suratul Baqara, yanda yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku waɗanda suka yi imani, an wajabta muku yin azumi wata Ramadan ne kaman yanda aka wajabta waɗanda suke kafin ku, tsammanin yin azumin zai sanya ku samu takawa. Wato takawa shine mutum ya samu kariya daga wuta, ya samu kuma kusanci zuwa ga aikin da zai sanya shi ya shiga aljanna. Don haka dalilin yin azumi ga musulmi shine azumi yana sanyawa musulmi himma da kuzari da kuma ƙarfafa shi gurin gabatar da ayyukan da Allah yake so, sa'annan kuma yana nisantar da shi da abin da Allah baya so. Wannan shine abin da ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa musulmi yin azumi domin ya samar su azumi ya samar wa musulmi da takawa. Akwai falala masu tarin yawa waɗanda ba sa bayyuwa a yi bayaninsu a taƙaitaccen lokaci. Akwai ayyuka na alkhairi, duk aikin da musulmi ya gabatar a cikin wannan wata na Ramadan wata ne mai alfarma, ana nunnun kaladan abin da ya yi na sadaka na karatun Alkur'ani da dukkan ayyukan alkhairi. Kana kuma shi kansa azumin Allah ɗaya kawai ya san iya girman ladan da zai ba wa mai azumi. Don haka mafi muhimmancin abin da azumi ma ya ba wa musulmi shine na takawa, ya zai samu tarbiya a cikin wata Ramadan wanda zai masa amfani a sauran watanni da za su zo bayan Ramadan.
Malam Lawal Hassan, jami'i a cibiyar addinin Islam ta Estim International School da ke Wuse a Abuja.
To ga Sheka Umar. To yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Dan Allah sashin Hausa na muryar Amurka, ku bincika mana wace ƙasa ce a duniyar nan aka fi ɗaukar awoyi masu yawa da azumi kafin shan ruwa? Masu tambaya Fatima da Ruqayya, ‘ya’yan Sabu mai manja gamawa. Sai kuma amsar tambaya kan tarihin gandun dajin Yankari na jihar Bauchi, ganin an ci gaba da tambaya kuma bayan amsar da aka baiwa Ahmadu Manaja. To bari mu fara da amsar tambaya kan inda aka fi tsawon lokacin azumi a duniya. To Fatima da Ruqayya, ga abin da wata ‘yar uwar kuma ce, Malama Yasmin Hafiz ta kamfanin yaɗa labaran Hupos da ke nan Amurka ta bayyana. Ta ce sashin addini na Hupos ya yi lissafin lokaci tsakanin alfajir da magariba tun ranar farko ta azumi, kuma an yi wannan lissafin ne bisa fahimtar cewa akan soma azumi ne daga lokacin sallar alfajir a ƙare lokacin sallar magariba, wato kimanin wuni guda. Malama Yasmin ta gabatar da bayani daki-daki wanda ya nuna cewa a duk faɗin duniyar nan, inda aka fi shafa lokaci mai tsawo ana azumi shine Reykjavik na ƙasar Iceland, mai sa'o'in azumi wajen 21:57. Na biyu shine Stockholm na ƙasar Sweden, mai sa'o'in azumi 20:57. Na uku kuma shine garin Juneau na jihar Alaska ta Amurka, mai sa'o'in azumi 19:51. Na hudu shine birnin London na ƙasar Ingila, mai sa'o'in azumi 18:53. Na biyar shine birnin Berlin na ƙasar Jamus, mai sa'o'in azumi 19:01. Na shida shine birnin Toronto na ƙasar Canada, mai sa'o'in azumi 17:14. Na bakwai shine birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya, mai sa'o'in azumi 17:13. Na takwas shine birnin Beijing na ƙasar China, mai sa'o'in azumi 17. Bari mu tsallaka zuwa na 12, wanda shine birnin Tehran na Iran, mai sa'o'in azumi 16:20. Za mu sake tsallakawa zuwa na 16, wanda shine birnin Karachi na Pakistan, mai sa'o'in azumi 15:09. Za mu sake tsalle zuwa na 18, wanda shine birnin Makka na ƙasar Saudiya, mai sa'o'in azumi 14:53. Sai kuma na 19, wanda shine birnin Mumbai na ƙasar Indiya, mai sa'o'in azumi 14:38. Na 20 shine birnin tarayyar Najeriya Abuja, mai sa'o'in azumi 14:03. Bari mu tsallaka zuwa na ƙarshe, wato na 23 a wannan jerin, wanda shine birnin Sydney na ƙasar Australia, mai sa'o'in azumi 9:56. Wato idan za a sauƙaƙa amsar, sai a ce birnin Reykjavik na ƙasar Ireland, mai sa'o'in azumi 21:57, shine yafi tsawon lokacin azumi. Hasalima ya ninka sa'o'in azumi mafi gajarta na birnin Sydney. Sai kuma maimaicin amsar tambaya kan tarihin katafaren gandun dajin nan da ke karbar hukumar alƙaleri ta jihar Bauchi. Idan masu tambayar na saurare, ga amsar da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samo mu Ahmadu manaja kwanan baya daga manajan gandun dajin na Yankari Alhaji Jibrin Adamu Aliyu, wanda ya ce,
to shi dajin Yankari daji ne tun lokacin Turawa aka gano shi 1957. 1957 wani bature mai suna Alfred Marshall aka turo shi saboda ita gwamnatin arewa ta wancan lokacin ta kuduri niyan kafa wannan gandun dajin a ƙarƙashin Bauchi Native Authority Forest Reserve. Aka turo Alfred Marshall ya zo ya samu wannan wurin. To dama asali shi wannan wurin yana da gari da ake kira Yankari. So Yankari din suna ne na yare na mutanen wurin Dugurawa. Asali gari ne mai wannan sunan. Daura da shi akwai ruwan wiki. Ruwan wiki din nan shi ma suna ne na yare. Wannan ruwan shi ne yake supplying mutanen wurin da kasan ba da makafa gari sai da ruwan sha. To wuri ruwa ne mai bulbulowa kuma ruwa ne mai albarka wanda an san da shi manoma ne da su bature zuwa wurin su sai suka tashi. Aka ci gaba da harka na kokarin kare albarkatun da suke cikin dajin da dabbobi da sauran tsire-tsire da kuma kayan tarihi da suke cikin wannan daji.
Daka mana bayani akan waɗannan abubuwa. Ka so ma maganan dabbobi. Wasu irin dabbobi ne ake samu ko kuma wannan daji na Yankari ke tinkaho da su?
To, akwai dabbobi manya-manya da yawa. Muna da garke-garken giwaye a Yankari. Muna kuma da zakuna. Muna da gwanki su ma a garke-garke. Muna da bauna suna nan su ma garke-garke. Muna da gwambazozi. Muna da su. Muna kuma da nau'i irin abin da ya shafi kaman biri wanda muke kira primates daban-daban. Muna da tsuntsaye. Muna da abin da iyali kaman ƙanana na su gada na su bareyi kuma abin da suka shafi dabbobi na ruwa tunda muna da koguna a cikin Yankari din. Dabbobin suke cikin Yankari ba za su misaltu ba saboda girman wurin. Sai dai a dan iba maka kadan kawai a gaya maka.
To dajin da yake da wannan irin albarkatu na tsuntsaye da dabbobi kenan babban wuri ne. Ya kuna da kiyasin girman wannan daji kuwa?
Eto kiyasin girman dajin Yankari square kilometer 2,244 kuma ba kewaye shi aka yi ba. Muna da iyaka da jihar Taraba, muna kuma da iyaka da jihar Plateau, kuma muna da iyaka da jihar Gombe.
Shin da gaske ne wannan daji ya nausa ya hada ma da wasu kasashe na Afirka?
dajin yankari ba kewaye yake ba, dabbobin suke cikin wannan babban daji, kuma inda muka yi iyaka a arewa maso gabas da Taraba ya haɗu da daji irinsa wannan ana kiransa gashaka gumti. Dabbobin yankari suna da korido da ya haɗa su da wannan dajin, kuma shi gashaka gumti wani gandun daji ne wanda yake tattare da su tsaunin Mambila, wanda shi kuma ya haɗe da Cameroon. Cameroon tana yankin Central Africa ne, kuma ka san Cameroon ta haɗe da Central African Republic, ita kuma ta haɗe da Congo, ita kuma dai tana can ƙasa ta haɗe a Great Lakes region da wasu ƙasashe can na kudancin Africa. Saboda haka dajin yankari tana da link ta ta haɗe da waɗannan dajin ta wannan gashaka gumti ne. Dajin gashaka za su iya shigowa, namu za su iya fita su je. Akwai wata ƴar ƙaramin gandun daji ma a plateau wanda dabbobin yankari na shiga suna fita, kuma nasu na shigowa wurinmu suna kuma komawa. Akwai dangantaka ƙwarai.
A takaice, wannan daji mallakan waye?
To, dajin yana ƙarƙashin gwamnatin jihar Bauchi ne a yanzu, amma kafin nan da aka fara da farko yana ƙarƙashin Northern Nigeria, a ƙarƙashin Bauchi Native Authority Forest Reserve. Daga nan ya fita ya shiga hannun jiha da aka yi jiha 1976. Daga nan kuma ya koma hannun federal government wajen 1991 aka kuma koma wajen 2006 gwamnatin Mu'azu aka sake dawa da shi jihar Bauchi. A yanzu haka ƙarƙashin jihar Bauchi ke.
To, akan ce akan yi koko don riba ne, dajin yankari na samun wannan kudaden shiga kuwa?
To, ita dajin yankari ka san ba kawai maganar yawon shakatawa ba ne. Babban makasudin kafa dajin yankari shine a kare wannan albarkatun da suke cikinta, saboda a ci gaba da yau da kullum abinda muke kira conservation. Kuma abu ne wanda ke bukatar kuɗi mai yawa, wanda kuma shi kansa in kai shi kadansa in kai ka samu biyan bukata, saboda ana maganan global warming, ana maganan changing yanayi da ke kawo matsaloli da yawa. Zaman dajin yankari gaskiya a wannan gwamnatin jiha ta yi kokari an kare wannan albarkatun da suke ciki na dabbobi da kuma tsirrai da suke ciki, har yau ana kuma kashe kuɗi mai yawa. Shi kansa yawon shakatawa ita gwamnati mai ci yanzu ta yi kokari matuka don ta ga cewa an yi gyara a cikin dajin yankari, saboda a samu ƙarin wannan kuɗaɗen na shiga, kuma ana samu kuma ana kawowa, gwamnati na amfani da shi saboda sa mutane moriya na demokradiya.
Kaman za ka yi gaya mana nawa take samu a shekara?
Ito, a cikin kwanaki duka abubuwan da ake yi din an mai da shi ya zama kwamashe, wato na kasuwa. Shi kuma kasan record na kasuwa ba ka faɗansa, ana ce ma sirri ne, commercial secret. Amma alhamdulillah canji da aka yi da ayyukan da aka yankari a gaskiya an samu canji matuka, kuma gwamnati na amfana. Wanda suke zuwa dajin yankari sun fi yawa da ƙasan waje, saboda mutanen ƙasar waje su suka fi fahimtar amfani yawon shakatawa. To, amma matsaloli irin na yau da kullum da muke ciki ya ɗan rage masu zuwa daga waje. Kuma har yanzu duk da wannan halin da muka samu kanmu a ciki na yau da kullum, ana sa mutanen ƙasan waje da yawa suna zuwa.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sauti, Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To, a gaishe ka Ibrahim. To, jama'a, ya kacin abin da muke da shi yanzu kenan, da mun so mu kawo muku labari a takaice, amma bisa ga duka alam ba mu da isasshen lokacin da za mu yi haka. So, da haka nan za mu yi muku bankwana sai ƙarfe 9:30 na dare, yau Allah ya kai mu, lokacin da muke fatar mu dawo da wasu sababbin rahotanni da shirye-shirye da za su haɗa da shirin shi Ibrahim Kalmasi Garba ɗin na mu tattauna. A can gaba kuma muna fatan mu kawo muku rahoto na musamman gobe game da batun buɗe baki a Kaduna, wanda gwamnatin jihar ta ce ba za ta yi ba. To, za mu ji ra'ayin mutane kan wannan da kuma ɓangaren su mutanen gwamnati din. Da za mu dadin dukkanmu a nan sashen wasan murya Amurka, musamman ita Jummai Ali da kuma Yemi da ya ba da umarni Ali Musufan Sakwata ne a Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.